Na yi PhD ina, wato degree na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi. To a nan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative, wato inda muke aiki muna koyar da almajirai.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau kallabin mu ta mako, wata mace ce ɗan arewacin Najeriya da ke aikin koyarwa a Turai, wadda take kokarin inganta rayuwar almajirai masu karatun allo. Za ku ji ko wace ce da kuma yadda take aiwatar da wannan shirin. Za mu kuma haska fitila kan cin zarafin ƴan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To, kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu fara da haska fitila kan batun cin zarafin ƴan aiki da galibi ƴan mata ne ƙanana. Da iyayen ɗakin su mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafatukan nemar wa mata da ƙananan yara ƴanci da matan ke yi. Yau shirin ya karɓi baƙuncin Barista Aisha Abdu Muhammad, shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Ruqayya Ɗan Lami, uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata, sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, jami'a a ma'aikatar jin ƙayan al'umma da walwala da jin daɗi.
Bari mu fara da ta jami'a ta jin kan al'umma da kuma walwalansu. Shin yaya wannan abin yake ƙara ta'azzara ne musamman ga 'ya mata ƙanana?
To, yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa ba su mallaki hankalinsu ba, ƙananan yara ne. Iyayensu ke ɗaukan su su kai su ko gidan aiki. Akan kawo mana kuma masu aiki wanda an ɗauko su daga ƙauye. Iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan, sai su kawo su gidan mutane suka kawo su. In ba su aikin da ya kamata, a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi, to akan kawo mana su mu duba su. Kai ma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin dan gida. Maman ta je kasuwa ta bar su yaron shekaran shi karamin yaro ne, kamar shekara 12 zan ce haka. Ita kuma yarinyar shekaran ta 9 ko 10 ne, 10 ita mai aikin, saboda maman tana da shago a kasuwa, sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu duk abin da za ta yi. To maman bata nan, shi kuma yaron kawai sai ya dawo, tana ta ihu, sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta. Haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can gurin maman ta, sai je gurin maman ta, saboda ba su da galihu. Sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balanta na ma ya ce zai mata wannan abu. Wacce ce ita sam ba haka bane, kuma da aka kayar yawurin aka duba, ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata.
To bari mu koma ta bangaren lauyoyi, inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amarin da ya shafi wato cin zarafin mata. Duk da yake ana yawan fadakarwa a gidajen radio, kuma ana kama wa'insu lokaci ana kama, sai da zama kuma kaman kuna da hannu wurin taimakawa wa'inda suka yi laifi. Ma'ana kudin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali. Kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace zai gaci, kuma ya mace aka kama. Barista, ya kuke da irin wannan yanayi gidan ansa?
To ai na aikin lawyers ne, ba za a raba su da aikin su ba. Akwai wanda of course za su je su taimaka mishi tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi. In wai irin wayannan suka je suka samu lawyers za su taimaka musu.
Da wani lokaci kuwan ce wai to ai ita ma sai a duba ai da laifin ta, wai inda in an duba
wannan yawanci maza ne suke faɗa mu, sai su ce ai da laifin ta, kila kayan da ta sani ma ya sa shi ya sha'awa. Amma mata ba ma faɗan wannan.
To ita mai aiki fa?
Ba ma faɗa, kuma ba ma yadda, ba mu yadda ba. Kuma yanzu muna sa ido kuma mun faɗa ma, saboda abin yayi yawa kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kesi ba. Indai cin zarafin mata ne.
To da yake cin zarafin mata ba ya shafi kawai yi musu fyaɗe ne kawai ba, duk abin da ya samu a takura musu, a takura ƴancinsu na matsayinsu na ɗan adam, shi ma takura ne, kuma cin zarafi ne a gare su. Wayansu irin cin zarafi wacce akan kawo muku?
A kin san cin zarafi kala-kala ne. Akwai psychological,
wanda ya shafi wato tunanin su,
yadda za a yi maka tunaninka
ya burkita
ka gaba ɗaya. Akwai wannan, akwai economical, wanda kuma za a hana kai neman abin hannu.
Wato tattalin arzikin naka ma an rubuta
shi? An hana. Sannan akwai duka. Shi ma physical violence. Akwai shi. Ga sanan kala-kala.
To kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta talakace ko mai kuɗi, menene za ta ce wannan ƴanci na ne? Akwai bambanci ne tsakanin ita ƴar mai shi da mara shi?
Babu. Ai kake son constitution din mu yana nan, Nigerian constitution. Ya ba kowa ƴanci, kuma ko kai waye, da har ma jarirai, har ma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi, da ba ai ba a bambanta mutane ba, mutum dai yana da ƴancin shi. Kuma wannan constitution din ya bashi ƴanci, yana da rights din shi ko kai waye.
A hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam, musamman ya mace?
Ya danganta da cin irin idan rape ne
fyaɗe.
Yanzu idan aka kama mutum yayi fyaɗe, aka kama shi da wannan laifin, aka je kotu, sai an je kotu an yi bincike, an duba, an zo an yi zauna, ta zo ta yi faɗi magana, shi ma ya zo ya faɗi magana, an kawo evidence,
shaida
akan cewa yayi. Akwai sac center inda ta fito nan. Idan an yi fyaɗe nan ake fara kai mutum.
Sai ta Aisha?
Eh, inda Aisha take. Za a je a gwada ta, a duba, a gani, a ɗauki sample a ajiye, saboda in aka zo case sai a zo a faɗa, a kawo, a nuna.
Wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin
wannan fyaɗe,
akwai hukuncin da za a mishi?
Shi ne castration.
Wato za a yi mai dandaka?
Mu muka yi advocating a kawo wannan, saboda abin ya yi yawa. Ba sauki.
A to cin zarafin ƴaƴa mata, musamman wanda ke kawowa aikatau, wanda za ki ga akwai ƙarancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi, kasancewarsu yawanci daga ƙauye ake dalilin
kawo su.
Eh, domin su taimakawa waɗanda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yi yawa. Malama Rukayya, ku ne wanda suke ɗaukan yaran aiki, kuma wani lokaci ake ga shekarun inda a gida ne kila naki ƴaƴan ba su isa ma aiki ba a naki ɓangaren, amma ne kun fi son ƙananan yara a kawo muku su domin aikin, duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin. Me yake sawa a kwatakan layi ne daga abinda yaro ya zo yi, wato ma'ana kila ɗan aikin da aka ce wa iyayen shi zai zo yi, ya kasance har ana iya ba shi horo a dake shi, ko a ci zarafinsa, ko a wulakanta shi, ko ma a hana shi ƴanci na yin karatu, ko ƴanci na walwala, kusan kullum yana cin aiki kamar wani halitta ne daban.
Gaskiya yana faruwa, laifi na iyaye ne da za su ɗauko yaransu da ba su gagara su riƙe su ba, su kawo su gidan aikatau, walau a samu wannan abin da ake fyaɗe ɗin, yana iya yiwuwa yaran mai gida ko mai gida ma wani, za ka ga duk yana faruwa a haka. Wani kuma za ki ga an ɗauko yaro daga ƙauye, ƙaramar yarinya an kawo ta, a ɗauki aikin da za a ce ƴar shekara 20, a ce yarinyar nan sai ta yi. An jima ki ga duka, an jima ki ga zagi, yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu, kullum a cikin wahala yake, kuma ƙarshenta ma ba wani kuɗin kirki ake biyan yaran nan ba. Kin ga an cutar da rayuwar yara, an barka ba boko, ba islamiya. Kai dai kurin, wato an ɗauke ka, an kawo ka kamar bawa kenan, aikin da aka ɗauko ka dinga yi kenan. Ƙarshenta ma ba wani abincin kirki ake baka ba. Inda ake kawo musu yara ɗin, abin da suke ba ma ƴaƴansu ba shi suke ba mai aiki ba. Wurin kwanci yanda suke, sai kai duba, sai ka daidaita, sai ka kimanta, saboda ɗani kowa ne. Kuma yarinyar nan haihuwa ta aka yi, ke ma baki san inda naki yaran za su ƙare ba. To gaskiya abin da ake fama da shi kenan, ba gida ɗaya ba, ba gida biyu ba, duk inda kika je kusan kullum wannan abin ya yi yawa. Ƙarshenta ma wata yarinya za ki ga garin duka a halaka maka yarinya. Bacin wannan fadin, to amma yaro fadi, to an riga an nakasa yaro kenan, an taba kwakwalwar shi. To kuma kin ga ƙarshenta, gashi masu yi fadin, maybe wani akwai ciwo a jikin mutum, kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo. Kuɗin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai, ba zai biya miki kuɗin wannan abin nan ba. Kana zaman ka a gida ma, za ka ga an kawo maka su waɗannan yara, za su ce ga ƙananan yara an kawo. Ƙanana sun fi saurin juyuwa, manya ba za su juyi maka ba.
Wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su ba?
Sa hana su ba, yaro ko sayin da kai da shi. Duk abin da kai zai ce maka, to jikin shi na rawa ma, za ka ga ya riga ya tsorata da kai. Ga suna nesa da iyaye, kuma iyaye in sun riga sun kawo ƴaƴan nan, wasu ba du zuwa suke su duba me ƴaƴansu suke ciki ba, a'a, su duk abin da aka tara a aika musu da shi gida. Kin ga mai shan wahala daban, masu cinye kuɗi daban.
To masu iya magana suka ce, gani ga wani ya isa wani tsoron Allah, kuma in an ƙi ji ba a ƙi gani ba. da fatan kalluban da ke sauraron wannan shirin za su hada ƙarfi da ƙarfe wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. Kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata ƴar arewacin Najeriya ce da ke aikin koyarwa a Turai wadda take kokarin inganta rayuwa almajirai masu karatun allo waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Dr. Hadiza Kiri Abdulrahman ne kuma malama ce a jami'ar koyar da karatu a nan kasar Burtaniya ni ce wadda ta kirkiro Adopt an Almajiri School Initiative wato ma'anar muna aiki da tsangaya da almajiri makarantun almajirai da malaman almajirai kan yanda zamu taimaka ma almajirai a arewacin Najeriya
to Dr. Hadiza Kere kin jima kina zauna a kasar Burtaniya meja hankalinki samar da wannan kungiyar ta waiwayi almajirai waɗanda wasu ke zargin cewa ba a ma damu da damuwar su ba
ai to kaga dai dan mutun ya bar gida dai gida bai barshi ba nayi PhD ina wato degree na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi to anan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai lissafi da turanci mun sa wasu suna koyan aikin hannu wasu sun taimake su sun koma secondary school muna ciyar da su kowane mako a watan Ramadana muna ba su sahur da iftar sannan muna taimaka musu da kayan sawa da magunguna da takaddu da dukkan abin da yake cikin karfin mu taimaka musu da shi so mun dade muna aiki da makarantun nan mu ba mu yadda cewa mu shiga mu yi abu daya mu tafi ba
waɗannan matsaloli kika hango ko kuma wace matsala kika hango a almajirancin
ko da na fara PhD din na fara babban degree din ko me ka karanta akan almajiranci baya goce matsalar shi ita matsalar ita ce kaga yara suna bara balle dai wannan baran ne yafi damun mutane wasu kuma suna gani ai ma an ka tura yaro makarantan tsangaya ba ma karatu yake ba so in ce ga kama ana wani cewa Najeriya duk a wani kasa a duniya yafi kowani kasa samun yaran da ake gani cewa ba sa cikin makaranta to yaran da ke cikin almajirancin nan gani ake su din ne yaran da ba sa cikin makaranta kin ga ba a maganin tsangayen nasu kaman makaranta kenan so duk wannan kin gani ya dame ni abin da yasa ba a ganin shi a makaranta dan gwamnatin mu bai san yanda zai yi da yanayin makarantan bane ba su san yanda za su yi su gyara har ya zama abin da zamu yi alfahari da shi ba
so daga nan sai kika dauki wani mataki kenan
So by the time na gama PhD ina so akan almajiranci ina dan gurgurdo na tafi magana da wa'anda da ya kamata wasu wani lokaci ɗan hukuma wani lokaci dai dalibai kama na da wa'anda suke kokarin su yi aiki a cikin NGOs duk dai ina musu magana ina gaggaya musu abubuwan da na gano a cikin karatun nawa amma sai na ga bai ishe ni ba kuma akwai wani shekara da akai wani bala'in sanyi a Kano ne ma sai ina ta tunanin yara almajirai suna kwanciya waje kira ba su ma da kayan sanyi sai na yi akan Facebook sai na yi post sai na yi tagin Abubakar Wida Jalo da wata gawata Aston Mishanu nace ku da kuke me kuka ga ya kamata mu yi ne daga nan sai muka fara tara kuɗi muna sayen mu almajirai kayan sanyi da abubuwa wallahi a cikin kwana uku ba na manta nawa na tara matsayin yanda nake kira a lokacin kenan na tara fiye da miliyan 2 to ai daga nan din ne fa ya fara na fara daga wa'anda nayi research ina da su nayi PhD din da su nace to gashi fa ina son in taimaka ku kuma na son ku kuma na yarda da ku ga ni ya na me kuka gani
wato har yanzu kenan za a iya cewa yawancin kuɗin da kike samu ko kuma kuɗaɗen da kike samu na gudanar da waɗannan ayyukan kina samun sanaye wato ta shafukan sada zumunta har yanzu
shafukan sada zumunta ɗan uwana da abokan arziki ba abinda zan ce musu banda ma na sada zumunta sai su ɗaya da na taɓa samun taimako daga wani government agency a Nigeria in ba haka ba shikenan ƴan uwa da abokan arziki sai ni ma daga aljihuna alhamdulillah
ganin cewa kina Burtaniya kuma wannan aikin ana gudanar da shi ne a Najeriya a lokuta da dama mutane kan yi korafi cewa tunda ba sa ƙasa ba a gudanar musu da aiki kamar yadda suke so shin haka al'amarin yake a wajenki
gaskiya ban fuskanci wannan ba shi kuma ɗaya coordinator din na wanda muke yi da shi shi ma da almajiri ne so shine ya san mutanen ya san malaman shine ya san almajirancin sosai shi zan tambaya in ce malam Mustafa sunan shi ya kaga wannan ƙara magana da malam duba mini wannan yaron me ke faruwa a nan
za iya cewa kenan baki fuskanci wasu ƙalubale ba
akwai gaskiya ba zan ce ban fuskanta ba akwai kuma shine akan cewa yanda nake miki wani lokaci ne ba za ka ga yaran ba ko amma wannan bai ma yawan faruwa kawai dai za ka ga yara kannan ban yayi kasa aka ce a wasu sun tafi sallah ba su dawo ba a ce wasu masu ne koyan aikin hannun ai ba su tafi ba dan sun ce suka tafi gun aikin hannun ba sa samun abincin rana ne ko wani abu to dole su je su nemi abinci annan sai ka gane cewa to ai wannan matsalan ana iya sorting in sha'a ba su kudin abincin rana kin gane ko sai kullun kana cikin zullumi ko da yake bazan kira shi zullumi ba kana tunani wai muna da kudin kuwa kin ga kwanan nan akwai lokacin da aka ƙara kudin mai a Najeriya gaskiya kudin abinci ya yawa kudin ma da nake biyan ticoci dole na dan ƙara ba wani abun azo a gani bane
to tun la'akari da waɗannan matsalolin da kika ambato shin wani irin taimako kike nema kuma daga ina
inda so samu ne ko da a baya yanzu da na ƙara kaman makarantu biyu ko uku maybe ma kaman makarantun da nake aiki da su su zama kaman biyar kin ga in ka samu kaman kai da makaranta biyar wataran har ya kai 10 kai setting up masu kula da shi da kyau a ce kowani makarantun nan ma yara 100 gari su kin ga yara 1000 kenan sannan in zauna Allah bai bani iko ba tukuna abubuwa sun yawa amma san nake in zauna in yi kaman takarda ko kaman booklet yanda kowa zai iya gani yanda zai iya aiki da makarantun nan
idan muka zo ta bangaren nasara ko kuma in ce nasarori me yafi faranta miki rai
in aka aiko mini ranar Lahadi da Asabar da Lahadi in aka aiko kaman video ko hoto daga abin da suka yi a ranar da abin da ke faranta min rai kamar yanda in zanga sun zauna suna kokarin su koyan nan sannan sai su masu koyan aikin hannu zaki ga still dai suna zuwa don su samu wannan sannan kada mu raina abinci fa ba na taba wasa da cewa fa kafi ba mutane a yanda ake wahalan nan ba abinci yaro ya san dai Asabar da Lahadi zai samu abinci a ciki ba sai yayi roko ba kai yana so ne za a bashi wannan abincin
to kafin mu sallama da ta Hadiza ko kina da yar saraba ga sauran ƴan uwa mata
mu sa ido a al'umma ba kawai yaran da muka haifa ba bai yaran ma da muke mu'amala da su so kada ka ga kaman a wannan ni bai shafe ni ba as mata komai ya shafe mu kuma Allah ya ba mu wani baiwa as mata cewa duk abin da muka sa ran mu mukan iya yi so kada ka raina abin da zaka iya yi as mace dan gaskiya mata na da karfi sosai in suka sa rai kada ka ga cewa abin da zaka yi sai wani babban abu kana iya farawa da kanka dan ba sai kuma ka jira wani ya maka ba kai a matsayin yadda kake karfinka dan gurgurdan da Allah ya baka me zaka iya yi ba kullun ka da zauna kana kawo
Thank you.
Allah ƙara basira kuma sa hakarku ta inganta tsarin almajiranci da rayuwar masu cin gajiyar wannan shiri ta cimin ruwa Dr. Hadiza. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Ramatu Garba a birnin Bonn na ƙasar Jamus da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.